تبارك وتعالى ارحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شيبنا بهذا المحضر ويصعد به برثرة ساترنا بالظفر وننفسني كنا فسكا تبيو لك تشنك جيه وقرآني شيني ونن سورة تتعار سون ديكي من فمو همعيش da zubin sa wanda yake bako wanda yake mai sabawa ga dukkanin zubi na zancan larabawa ya sabawa dukkanin tsari na zancan sa na waka da kuma zancan sa na zube wanda ya zuwa kansa da kuma yanda wato aka yayyanka ayoyin alqur'ani da inda wato marar rabon kalmomin na Al-Qur'ani suka tike zuwa gare shi. Ba a samu kwatankwacin sa ba kafin sa da kuma a bayan sa. Wani mutum daya bai samu ikon ya kwaikwaici wani abu daga cikin sa ba. Bari ma dai hankulan su san gigice a cikin sa. Hankulan su duka sun dakushe gabaran sa. Shirye zuwa ga fitankwacin alkur'ani ba a cikin jinsin zancensu na daga zube ko rubutun da yake a waka ko abin da yake na saja'i ko abin da yake na zubin waka yayin da murija dan mugirata ya ji zancen shugaba sallallahu alaihi wasallama shugaba ya karanta masa alkur'ani sai zuciyarsa ta yi taushi sai Abu Jahil zo yana mai musanta masa wannan shi Walid dan Mugira ya je gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam da nufin yayi munazara da shi bana yana kokarin ya kurusta ma'aikin Allah ya kawaitar da shi abinda ake faɗa dai ba da zance yake wa mutane sihiri ba to zan je gurin shi to da ya je ma'aikin Allah ya karanta masa su ayoyin alqur'ani ai sai gigi ce baki ɗayansa ya dawo gida sai kasa fita cikin jama'ar sakakarai ya yi yajin aikin fita wajen kwanaki masu yawa ba inda yake zuwa har sai da Abu Jahil ya biyo sahu yanzu ya ga wai bai faru ne to da ya zo sai yake gaya masa wannan magana ala wallahi Walid dan Mugira sai ya ce da Allah nake rantsuwa a cikin ku babu mutumin da yafi ni sanin kalolin waka da Allah nake muku rantsuwa abinda Muhammad yake faɗa bai kama da waka ba ahai hina jama'a Quraisha ya zo a cikin wani labarin daban lokacin da ya tattara Qurayshawa yayin gabatowar musulmin hajji yace cewa tawagar larabawa daban-daban za su shigo garin maka saboda lokacin aikin hajji a kusa da haka ku haɗa murya guri ɗaya a haɗa baki mu samu abin da za mu faɗa a kan shugaba sallallahu alaihi wasallama ta yadda ba za a zo sashinku suna ƙaryata sashi ba wani ya ce masa mawaƙi wani ya Allah ka can ya ce masa boka wannan ya matsa can ya ce matsafi kamata ya yi kalma ta zama guri ɗaya abu ɗaya za mu dinga faɗa a kansa kan laraba su yi mana dariya to sai ɗaya kawo shawara ya ce to me zai hana mu ci kawai boka ne mu huta sai ce da Allah nake rantsuwa Muhammadu ba boka ne ba wannan ba kunkunin bokanci bane ba kuma saji ne irin na bokanci ba to mu ce mai kayan kani mu ce ya samu tabin hankali ce ai wannan ba hauka bane abinda Muhammadu yake fara ba kuma san ba tun ne irin na mahaukata ba ba waswasi ne irin na mai tabin hankali ba to tunda haka ne mu ce mawaki ne ma nan ma yace ai ba mawaki bane ai mun san dukkan kalolin waka baki daya mun san rajazi a cikin waka mun san hazaji mun san qaribi waka take akan tsari na awon waka mun san shi mun san wakar da ake yin ta kamar zube wanda ba ta kan tsari irin wakar da ake ce wakar baka mun san aunan ne waka rubutacciya mun san wanda take ta zube a cikin ta mun san shimfadaddiyar waka mun san damkakkiya daga cikin ta ba irin kalar wakar da ba mu sani ba qur'ani da muhammadu yake karanta ba waka bane
ma huwa bishahirin
da haka muhammadu ba mawaki bane
kalufa na kuli sahirin
su to in haka ne me zai hana mu ce matsafi ne mu ce tsafi yake yi mana ai waccan ce ba wannan ba
kalufa na kuli sahirin
da haka sai suka ce to mu ce matsafi ne nan ma dai walidi ya ce to ai ba matsafi ba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yake yi bai kamata tofi irin na matsafa ba bai kuma kamata zaurance irin nasu ba kuma gangan da matsafa suke yi suka ce to duk abinda muka kawo ka ruguje ka ce ba haka ne ba sai ka gaya mana mai za mu faɗa kenan walid dan mugira yace da abinda za ku faɗa akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi zan gane cewa ba haka bane kawai dai kun faɗa ne amma mafi kusancin magana da kuka faɗa akan sa a cikin wannan maganganun naku ma akwai wanda za a zaba sai dai mu zaɓi tsafin mu ce matsafin ne tunda yake yana yin abin da yake ya kamata tsafi yana yin abin da yake ya kamata tsafi tunda yake yana iya raba ɗa da uba yana iya raba mutum da ɗan uwansa yana raba tsakanin miji da matarsa yana raba tsakanin mutum da danginsa to shi ba abin imani ne ba wani abu ba wanda yake ya yi imani zai guje wa duk wanda yake imani ko dan uwansa ne ko matarsa ne ko ɗansa ne ko babansa ne ko ma wani irin mutum ne daga cikin dangi to zai zama ya guje masa da haka daga nan sai suka ga sun samu makama sai suka warwatse suka tafi kan hanyoyi suka zazzauna suna wato gargadan mutane ta duk wanda zai shiga cikin garin Makka sai a tare shi a masa gargadi akwai wani mutum yana nan a cikin Makka sunansa Muhammadu yana yawo yana faɗa kaza yana faɗa kaza kar ku saurare shi sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayoyi tudi a cikin suratul Muddathir akan lamarin shi Walid ibn Mughira Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda ka banni da wanda na halitta shi shi kadai yanda yazo zikau zai yi da komai ba amma na sanya masa dukiya mai yawa na bashi ayaye sadaukai mazaje mijiya karfi kuma duk a hakan ma yana fatan ƙara masa wani abu Allah ya ce kalla innahu kana li ayatina anida mutum ne mai tsaurin kai ga ayoyin alƙur'ani فأرهقه سؤدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم فقال إن هذا إلا سجر يسر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر دي يجمع يكي يكاو يتنانين يجمع harko ne ke ta bashi aka bashi wani ke gama tunanin ya tunanin amma ya abin da iza da shikenan in haza illa sihirin yusar wannan ba abin ne tsaifi ne abin da Muhammad yake tsaifi da ya karanta mutane shikenan sai kama zuciyarsu sai ga sanne masa musulunci da san musulunci sai da iyayensu da danginsu da matansu da kaza wannan tsaifi ne Allah ya ce maka kuma sabuta sakara Allah ya kiyaye shi
قال
عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن عتبة دم مغيرة يا يا قوم متانينا ajiga kun san cewa ni ban bar wani abu ba ce na san shi kuma na karanta shi kuma na iya fadar sa
wallahi la qalsami tu qawlan wallahi ma samikitu mislahu qatlun
da Allah nake muku rantsuwa ajiga na ji wata magana wanda ban taba jin irin ta ba wannan magana ba waka bace ba kuma tsafi ne ba bokanci ba nadarabil al-harisi shi ma ya faɗo ta magana irin wannan
fi hadith islami abi zarrin
ya zo a cikin labarin nan hadisin na musulunta abu zarr al-gifari da yadda ya sifata dan uwan sa unaisu sai ya faɗa
wallahi ma sanita ashara min ahli unaisin
da Allah nake muku rantsuwa ban san wanda ya faɗa uwana unaisu iya waka ba ajiga unaisu yayi gogayya da mawaki guda 12 a zamanin jahiliya duka sun gudu sun bashi ni ɗaya daga cikin su ne
wa annahum talaka ila makkata ja ila abi zarrin bi khabarin nabi sallallahu alaihi wa sallama
amma abu zarr unaisu din nan yazo makka yazo da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurin abu zarr gifai dan uwansa yace a ko wani mutum ya bayyana a makka yana nan kaji kaji abin da yake faɗa
قلت فما يقول الناس
سنه سنه دان uwana unaisu to me kaje mutane suna fada akan sa kuma
ala yaquluna sha'irun sahilun sahirun
ito nani suna cewa mawaki ne wasu ce boka ne wasu ce matsafi ne
da kar sami tu qaulal kahanati kuma huwa bi qaulihim
unaisu yace amma ni na san naji maganganun bokanci na san yadda suke amma ni na san wannan magana ba irin ta boka yake
wala qadawa ba'dahu ala aqra'i shi'ri falam yaltaqim
na dora shi kuma akan duk wani awo na kalolin waka naga abinda Muhammad yake faɗa bai kama da waka ba
walam yal wa ma yaltaqim ala lisan ahadin ba'di annahu shi'run
ka san ko ba yanda za a yi wani bayan ni yazo ya ga maka cewa wai abinda manzon Allah yake faɗa yake karantawa waka ne tunda zai ba wanda yafi ni waka
innahu la
zaratan mawaka guda 12 zamanin jahiliya dan na kada su ni ne zakara haka inda ni ban gane cewa qur'ani waka bane ba wanda zai gane haka nan gaba
wa innahu la sadiqun wa innahum la kadhibuna
barin gama gaskiya muhammadu gaskiya yake kai su kuma masu sarrafantar da shi sune makareta
wal ahbari fiha
wannan kafiri ne yake faɗa wannan ne musulunta kuma shi ya kudaita Abu Zarr al-Ghifari wa'annan kalawun da ya faɗa shi ja Abu Zarr al-Ghifari shi kuma ya kama hanya ya tafi makka yaje ya shiga shi ma ya dinga falo har sai da tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magaskaci daga nan ya musunta a hannunsa
wal ahbaru fi hadha sahihatun kasiratun
labaran da aka rawaita cikin wannan ingantattu ne kuma mai waita ne
ijaz bi kulli wahidin min an-naw'ain al-ijaz wal maghalagatu bi zatiha wal uslub al-gharib bi zatihi
da kuma ijazi da kowanne daga cikin wa'innan nau'o'i guda biyu mana al-ijazu wal balagatu bi zatiha ijazi abinda ya ja qur'ani ijazi abinda kace ijazi shine gajiyarwa me yasa abinda larabawa suka iya ne amma an ce sai sun kasai me a cikin qur'ani na daban wanda yake bai kamata magana su ba shine alƙali yake cewa abinda yake na ijazi a cikin qur'ani fuska biyu shi fuska ta farko shine al-ijazu wal balagatu bi zatiha fuska ta farko takaita magana. Qur'ani zai yi magana a cikin kalmomi kadan, amma magagganin su zama masu fadi ne, ayi ta sharhin su ba kare ba. Wannan fuska farko kin da zunzurutun balaga, ma'ana zalaka harshe. Fuska ta biyu shine al-uslubu al-garibu bizati, shine zubin zancen kansa, irin kalmomin da ake amfani da su ba wanda suka saba ji bane, ba dukkan su wani irin kalmomin mutane wanda suke magana da su kullum.
Kullu wahidin minhum ma na'un ijazin ala tahqiqi,
ko wanda daga cikin wayannan biyan to nau'i ne na gajiyarwa a bis sakankancewa.
Lam taqdir al-arab ala al-isyan bi wahidin minhum ma
laraba ba samu iko a bisa su zo da irin al-qur'ani ba.
Kullu wahidin kharijan an qudratiha,
domin ko wanda daga cikin wayannan fannoni ya fita gabaran ikon da za su iya aikatawa. Yayi ne saka baran fasaha irin tasu da kuma zance irin nasu. Ya zuwa ga wannan magana ne kuma wani ɗaya ba ɗaya ba daga cikin shugabanni muhakkikai suka tafi. Sashi daga cikin wa'inda ake koyi da ilimin su sun tafi akan cewa ijazin ya tabbata ne a cikin wato dunkulalliyar balaga da kuma usulubin da ke cikin Qur'ani.
Wa ta ala zalika bi qawlin tamajjuhu al asma asma'u wa taqwatan fari min al qulub,
kuma sun zo da maganganu, sun faɗi maganganu waɗanda kunnuwa ba za su iya kamawa ba, zukata ba za su iya kamawa ba.
Wa sahihu ma qaddamna,
abin da yake ingantacce dai a cikin maganar shi abin da muka gabatar, cewa al Qur'ani fuska biyu ce fuska gajiyar wasu, amma da wani abu ba wannan batun ba sai mun faɗe shi ba. Kuma sanin wannan duk baki ɗaya darura ne kuma yanke ne, abu ne da baya buƙatar sai an tada jijiyar wuya kafin a sharhinsa. Ai ga Qur'anin nan a gabanka, ɗauki ka karanta inda ka iya larabci ka gani in yayi kama da irin larabcin da ka saba gani. Duk wanda ya yi tafannuni a cikin fannonin balaga, zalaka harshe na larabci, wanda duk haɗarinsa ya saba da ladabi ko adabi na irin wannan zance na larabawa, to wannan abu da muka faɗa ba zai ɓuya a idansa ba, da ya duba Qur'ani zai gane wannan abu da muka faɗa. Haƙiƙa shugabanni na ma'abota sunna sun yi saɓani a cikin fuskar gajiyar wasu gabaran Al-Qur'ani. Mafiya yawansu suna cewa cewa wannan gajiyarwa ta tabbata a cikin abin da aka tattare na daga gwaggwaɓar lafazinsa da kuma wato kyakkyawan lafazinsa, sannan da kyakkyawan tsarinsa da kuma taƙaice zancensa, da kuma kyakkyawan nan na jajjera kalmominsa da kuma zubi da salon zancensa. Irin wannan tsari na Al-Qur'ani ba zai yiwu ba a ce abu da ɗan adam zai iya yi ne. Da aka yi tabbata cewa yana daga babin abin da yake mu'jiza ne wanda yake ƙudura ta halitta ta gajiya gabaranta. Al-Qur'ani daidai yake da rayuwar mutacce da Annabi Isa yi, da kuma yadda Annabi Musa ya juye sanda ta kuma maciji, da yadda manzo Allah ya ɗebi tsakuwa ta dinga tasbiya a hannunsa, duk iri ɗaya ne, haka Qur'ani ma yake. Yadda wannan mutum ba zai iya wa'ancan ba, haka ma ba za ka iya Qur'ani ba. Amma Ash-Shaw Abul Hasan shi ya saba da wannan zance, ya tafi kan cewa wannan abu yana daga sharar Qur'ani, yana daga abin da zai iya yi wa ɗan adam ɗin ya aikata, Allah zai iya ba shi ikon yi. To amma kuma Allah ya hana kudiran ne, ma'anarsa wannan zance abin da mutum zai iya ne a ce yi kuma ka kasa, ba abin da mutum ba zai iya ba ne. Yanzu idan ka ga wani ya tashi da fuffuki ya yi sama kamar tsuntsu fur, sai ka ce ma kai wata shin zaka iya ai dariya zaka yi saboda ka san dama baya cikin jinsin abinda Allah ya kowace ma zaka yi zaka wannan ba a wani burge ka wannan an yi haka an yi abinda dama can Allah bai kaddara ma zaka iya sa bane amma sai wani tashi da kawawan sai ya tafi ya tattaki daga nan zuwa can sai ce kai ma an ka isa tashi ka tafi dan Allah takawa da kafa daga nan zuwa can abinda zai gagare ka ne amma sai ka motsa ka kasa to yanzu ne mu'jiza ta tabbata mu'jiza shine abinda dama zaka iya ba wai abinda ba zaka iya bane kuma a ce yi in ka isa kuma ka ga zai to wannan shine ma'anar mu'jiza naga shi al-Imam Abul Hasan yana ganin cewa a'a al-Qur'ani a zahiri abu ne da mutum zai iya yi kalmomin sa da tsarin zancen sa da abin da yake cikin sa Allah ya ba da Adam dama a hannunsa zai iya shi saboda zancen Larabawa da irin fasahar su in mutum ya bibiya ya karanta musamman wanda yake na karanta adabin larabci to zai gane cewa eh ba an mamaki bane a ce za a iya kamar Qur'ani to amma me yasa aka sai iyayen fasaha irin wannan zamanin da manzo Allah ya zo masu wasa da harshe amma aka ce in sun isa su zo da kamar sura ɗaya ta Qur'ani ta gagara zuwa ta ai a nan gurin mu'jiza ta fi bayyana a nan ne ma gajewar ta fi bayyana sai zama na Ubangiji ya hana su kuma ya gajiyar da su gabanin su yi kama haka da haka da yawa daga cikin malamai abokanan shi al-Imam Abul Hasan sun tafi akan wannan fatawa ta su da haka ko ta wace fuskar muka biyo in mun ce Qur'ani abinda mutum ba zai iya bane ko mun ce a'a abinda zaka iya ne amma an ce ai kuma an kasa yi to ko ta wace fuskar dai sai mu ce gajiyar Larabawa gabaran kawo kamar Qur'ani ya tabbata kenan haka na tsaye da hujja a kansu da abinda zai yiwu a ce dan adam zai iya yi amma su sun gaza yi to wannan ma ya tabbata kenan ta haddin da ma'aiki ya musu sallallahu alaihi wasallama challenging din da ya musu cewa su zo da kamar su za su iya kuma sun gaza wannan ma tabbatacce ne wannan ku shine mafi kaiwa makura a cikin gajiyarwa wannan shine mafi cancanta da kwankwasa da kuma kafa hujja da cewa dan adam ba zai iya zuwa da kamar sa din ba alqur'ani da haka shine mafi rinjaye kuma mafi kai a cikin duk mu'jizan da manzo Allah ya zo da su sallallahu alaihi wasallam su ne mafi kaiwa makura a cikin hujja cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magaskaci ne da haka a kowane hali dai ba su zo da wata magana a cikin kwaikwaita kamar abinda Qur'anin ya zo da shi maimakon haka suna ji suna gani suka yi haƙuri a bisa korarsu da ma'aikin Allah ya dinga yi da garuruwansu da karkashe su da ya dinga yi a filin yaƙi suka ɗanɗani wato ko suka kwankwaɗi kofuna na ƙasƙanci da koma baya suna ji suna gani ga shi ko abinda aka sani a gun Larabawa abinda aka sani al'adar Larabawa ko yansu irin mutane ne masu maɗaukakin karan hanci masu jin takama da jin isa wanda ba sa yadda da raini da wulaƙanci ba banza za su zaɓi su ba da kai ga ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam da sun ji za su iya ko yaya ne da sun kwatanta da sun ga za su iya da su fito na fito da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da su ya fi musu sauki akan wannan kaskanci da suka dandana da wannan sai ya fi saurin kaiwa ga nasara a gunsu da kuma yanke hanzari da kuma turmuza hancin abokin husuma su ga Larabawa mutane da aka san su da gwaninta a cikin zance kuma su ababen koyi ne ga dukkanin talikai a cikin sani da zance
wasambata bayin da wuce ifai zuburi wa ifai nurihi
amma a cikin su baki daya babu wanda bai ƙara da duk abin da yake da shi na karfi ba a cikin kokarin boye hasken alqur'ani da kuma kashe hasken nasa
amma halau fi zalika biyatan min banat shifahihim
amma jalau fi zalika khabi'atan min banat shifahihim amma ba su iya tofa koda kalma daya a cikin haka ba
wala atau bi nuqatin min ma'inin miyahihim
ba su zo da koda dugo daya na ruwan da yake ba zo zuwa na fasaha a cikin kwakwalwarsu ba tare da nisan lokaci da aka ba su da yawan adadi suna da yawa kuma an ba su lokaci isasshe amma da sun gaza walidi amma walada da kuma kokari da gogayyar da uba ya rika yi shi da ɗansa ɗa ya zo uba ya zo a haɗa teburin shawarwari a taimaki juna amma an kasa kawo kamar aya ɗaya
bala abla su fa ma nasabu
sun gaza ba su iya tabbaka komai ba
mun rufa kada umu
an hane su dan haka suka yanke gaban yan
fa hadha min nau'in min ijazi
la gargale ce wayannan nau'o'i guda biyu duka suna daga cikin gajewa alqur'ani wannan ba sani kenan fuska ta uku min ijazi
man qara alayhi min al-arabi bil mughayyibati
shine abin da alqur'ani ya kunsa na daga ma labarin abin da yake boye da abin da bai riga ya afku ba kuma daga baya sai ya zama an same shi kamar yadda alqur'ani ya bada labari ya zama ya afku kamar da fadin ubangiji ta'ala la tadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا حقيقة الله يا جزك تمفركين ديننا ما يكن صلى الله عليه وسلم ده سنو ذاكو شقا مسلاة حرمي ذاكو شقا مكة إن الله يسو ذاكو شقا آمنين محلقين رؤوسكم ذاكو شقا كنا تلبية ذاكو شقا تشين أمنتي ذاكو شقا كنا ما سأسكي كاونكم za ku shi kuna masu saisaye kar ku ji tsoron komai za a shiga lokacin da Allah ya gaya maikin Allah wannan magana sallallahu alaihi wasallam ya kai shekaru 6 da barin garin sa mahaifarsa Makka ina Madina ba shi da ikon zuwa musulunci yana cikin dardar ha'a wannan lokacin kafirci yana kan ganiya sasannan ba in aka ce ma an yi mafarki an shiga Makka kowa mamaki zai in ba da manzo Allah ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam a wa da jan lokacin Allah ya saukar da aya yake gaya wa manzo Allah ya yi mafarki ya ga ya shiga Makka Allah ya saukar da aya yace wannan mafarkin gaskiya ne za ku shiga aka yi gangan ko aka tuhu aka zo shiga ta gagara a wannan shekara shine aka yi sunan Hudaybiya sai wa sai badi aka dawo aka yi umratul qada'i ta amma sai da aka shigan kuma ka Qur'ani ya zo da labarin Abu Bergaya ya afku ba yace za a yi kuma a zo a yi din kamar yadda Qur'anin ya faɗa wannan ma wata fuska ce ta gajewa Qur'ani saboda ko an baka dama inda dan ka launa zance ne ka saka magana ka faɗi kamar yadda kalmomin Qur'ani suka faɗa to wannan din mai sauki ne amma kai abin da Qur'ani yayi shi Qur'ani ba zancen manzo bane fasiyar sa ko ai an yi wani shashashawa shi Musailama tun kazai da Qur'ani yace akwai kai kamar Qur'ani wai shi ma sai yace zai abin nan sai zama abin kunya ha'a gullaraba mu Allah kamar shi Allah kaka ma mu kunya ga Muhammad ya ji Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka asim ma'kul Allah yana ba su labarin abinda ba a haife su ba aka yi shi a cikin Qur'ani Muhammad zai na faɗa kowa ya san lokacin ba a haife shi ba san da aka yi wannan abu amma zai na ba da labarin a cikin wani irin salo na takaice zance aya 6 a cikin ta gaba ɗaya Allah ya bada labarin abin da ya faru mafi girma a tarihin Laraba kuma komai ya shiga ba abin da aka rage a cikin yan wannan kalmomin kawai ba abin da aka rage ba faɗa ba a cikin nan kuma wanda yake faɗa wannan magana san da aka yi abin ba a haife shi ba baka gani bane yadda ubangijin ka yayi da ma'abota giwa alam yaj'al kaydahum fi tadlil Allah ba ya sanya makircin sa a cikin asa ba ya halakar da su gaba da yanzu a cikin nan Allah ya bada labari akwai wani wasu mutane su zo su ma abota giwa kuma sun zo da makirci kuma Allah ya halakar da makirci a cikin wannan ayoyin biyu ko alayhi zalika da bizalli wa arsala alaihim dairan ababila Allah ya aika musu tsuntsaye suka zo suka dinga tarmihin bi hidatin min sujji suka dinga jifan su tsakon kwani da na wuta faja alahum ka asim maqule to yanzu a cikin wayannan ayoyin Allah ya bada labarin wata hadisa babba wata ba cikin tarihin Laraba da yaji wannan sai ce a ni ma an saka min wata aya irin wannan wata sura kamar wannan aka saka min jiya alfil malfil wa ma adraka malfil ko lahu zanabun qasirun wa mishfarun dawi inna zalika fi khilqati rabbina laqali sai ce a ni ma an saka min wata sura kamar haka ai giwa giwa alfil malfil giwa giwa wa ma adraka malfil wa yasa shi kamar giwa wai san shi kamar giwa lahu zanabun qasirun wa mishfarun dawi giwa wata katuwa halitta ce wanda take da yan guntuwar jela da dogon hanci inna zalika fi khilqati rabbina laqali lalle kamar giwa a cikin halitta Allah yan kadan ake samu wai shikenan an gama lalle wata gunta ce a cikin nan kaddara ma a ce kalmomin sun yi daidai da irin na alqur'ani din misali a wajen tsari wanda ba su yi ba da an ji dariya za a yi ko wanda bai sallalarci ba ya ji dariya balle wanda ya sallalarci to kuma a tare da hakan babu bada labari da gaibu ba bada labarin wani hadisa da tafi afkuwa ba magana kira zuwa ga Allah ko hani ga barin saban Allah ba magana albishir da aljanna ko auratarwa da wuta ba komai a cikin kalmomin nasu da haka alƙali ya ce to wata fuskar ta gajiyar Qur'ani ba wai kawai kalmomin da ma'anarsu ba a'a wani labari Qur'ani yake dauke da shi shi ma wata fuska ce mai zaman kanta to da yawa yakan bada labarin abinda ba ma riga an yi shi wata kun kuma yanzu ya faru kamar yanda Qur'anin ya faɗa ba wani kuskure kamar dai irin wannan na bada labarin za a shiga Makka da fadan Ubangiji tabaraka wa ta'ala alif lam mim gulbatur rum fi adna al-ard wa hum min ba'd galabihim sayaglibuna fi bid'i sinina alif lam mim da Allah Allahu alayhi muradi arin jairum an cirum da yaki fi adna al-ard adna al-ard dinnan shine kasar rum din wa hum min ba'd galabihim sayaglibuna fi bid'i sinina to an ba da labari daga gabe yake kuma bayan nasarar da ake da su su ma za su yi nasara wata rana za su zo su yi nasara fi bid isrin a shekaru ɗan kaɗan ba su kai tara ba bid a cikin ɗan shekaru kaɗan nan gaba su ma za su zo su yi rinjaye za su rama abin da aka yi musu kuma sai da yaku yanda Farisa ta ci su da yaƙi haka suka ci Farisa da yaƙi su ma wata rana kamar yadda Qur'ani ya faɗa da faɗin Ubangiji tabaraka wata'ala dan Allah ya buwa yadda addini a bisa dukkan addinai baki ɗaya yanzu kuma addinin bai buwaya ba da fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa'adallahu allazina amanu wa salihati minkum wa min salihati la yastakhlifannahum fil ardi Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku suka aikata aiki nagari Allah zai halifantar da su a ban ƙasa zai halifantar da su a ban ƙasa Allah zai gadar musu da ƙasa duk wanda ya yi imani da Allah kuma ya aiki nagari ya tsaya wa Allah sai ya ga wannan alƙawarin Allah ya tabbata muminai su ne sarakunan duniya har gaban gobe su yau su ka mulki na ɗifi na babu haufu shigi kowa ya raɓe su ya fifita ba gajiya su ka mulki na ɗifi babu ƙaro ciki ni ina gansu gashi nan tabarakallah Allah ba mu imani da akan tafarki da fadan Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan taimakon Allah ya zo da kuma budi ya zo a ƙarshen waɗannan ayoyi wannan abubuwa ba shi da yan sai da suka abu kuma yadda Qur'ani ya faɗa sai zamana Rumawa sun yi nasara akan Farisa a cikin shekaru yan kaɗan mutane kuma sun shiga cikin musulunci a jama'u jama'u sai da ya zama kafin shugaban sallallahu alaihi wasallama ya wafati babu sauran wani gari daga cikin garuruwan larabawa wanda musulunci bai shiga cikin sa ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya alifantar da mu'minai a ban kasa sannan kuma ya tabbatar musu da addinin su sannan kuma ya mallaka musu ƙasa baki ɗayanta tun daga mafi nisan mahudan rana har zuwa kuma mafi nisan mafaɗar rana kamar yadda shugaban sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an daɗe ƙasa gare ni an nuna min gabashinsa da mahimmancinta da sannan mulkin al'ummata sai ya kai duk gurin da aka daɗe min daga cikinta da fadin ubangiji ta'ala cewa ne mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne za mu kare shi sai da ya tabbata kamar yadda ubangiji ya faɗa ɗin ga alqur'anin nan ai haka bangoyi kuma har yanzu alqur'anin yana faɗa mana haka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani mu za mu ci abun wanda dai taso alqur'ani to sai ya ga ya tuntube ya faɗi wanda dai ya nemi shigar da barna cikin alqur'ani sai ya ga bai nasara ba haka dai ake tafi haka bangoyi
la yakadu ya'addu man sa'ati tabhihi wa tabdilihi hukamihi min al-mulhidati wal mu'attalati
la siya wal karamatu
la siya wal karamatu
bai zama ba wanda duk ya kokari ya kai kawo a cikin kokarin ya canja alqur'ani ko ya canja wani abu daga cikin hukumin sa ya shigar da barna a ciki na daga mulhidai artist wanda suke ba masu addini ba da kuma masu kokarin bata addini da gangan musamman karami dawa sun yi kokari mai yawa sune mabiya wani mutum da ake cewa Hamdanul Karmadi mutanen sa ne can wani zamani aka yi su mai tsawo da ya wuce to sun yi iya kokari wajen suka bata alqur'ani sun lalata shi sun shiga da barnata barnata a ciki amma dai ba su samu nasara ba sun tattara duk makircinsu da duk dabararsu da duk ƙarfinsu yau maganar shekara 500 da ɗuriya ake yi da sauka ƙur'ani a lokacin da alƙalin mutum tafin nan kenan don shi ɗan ƙarnin shida ne ko ɗan ƙarnin shi ne shekara 500 da wani ba ka haife shi to yana maganar yau shekara 500 da saukar da ƙur'ani amma an yi an gaza mun koyo sai mu ce shekara 1400 da wani abu da saukar da ƙur'ani amma an yi an gaza ba za a iya ba
amma kadaru Allah ya kafa shi min nurihi
amma har yau sun gaza su kashe wani abu daga cikin hasken alqur'ani
wala ta gayi da kalmatu min kalami
ba samu iko akan canza koda kalma daya daga cikin zancen alqur'ani
wala ta shukul muslimina fi harfin yumruhi
ba su iya sanya wa musulmai kokonto koda a cikin harfi daya daga cikin harfin alqur'ani ba kamar yadda suke kokari
alhamdulillah min
mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da wannan gata da yi mana yana daga cikin wannan mu'jiza fadin qur'ani da yace sai yu zamal jam'u wa yawalluna dubur na sannan za a tarwata taro kuma za su juya su bada baya sai na Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da wannan aya ta sauka ban gane me Allah yake nufi da ita ba sai da aka zo filin Badar yakin Badar aka fafata kafirai suka arce a guje aka kashe na kashewa aka kama na kamawa naji manzo Allah ya fito yana cewa sayyuhu zamul jam'u wa yuwallu dubur yace sai ran na gane hakikanin fasara ayin nan ashe abinda ake nufi kenan da da fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala ku yaƙe su da sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da kafirai da hannayenku da fadin sa da yace shi ya aiko manzon sa sallallahu alaihi wasallam da shari'a
wa qawluhu la yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum
da fadin sa tabaraka wataala da yace ba za su iya cutu da ku ba su kafirai sai dai yar wata cuta kadan da za ku ji a jikinku dan sauke ka da kaya nan ko dan sare ka takobi wannan ba wani abu bane wa in yuqatilukum ko da sun yake ku din ba za su iya komai ba
وكان كل ذلك وما فيه من تحت أسرار المنافقين واليهود ومثالهم وكذبهم في حلفهم وتقريهم بذلك
sai zama duk wannan abin da Qur'ani ya faɗa sai da yau na daga yayi asancan kafirai Allah ya bayyana masa afwan asancan munafikai Allah ya tona asirin munafikai da yasan su da Yahudawa da irin manganin da suke faɗa haƙin ma'aikin Allah din da musulunci da ƙarerayen su a cikin rantsan da suka rika yi duk sai da Allah ya tona asirin su a cikin sannan a hankali kama faɗin Qur'ani da yake cewa suna faɗa a cikin zukatansu su munafikan suna cewa me yasa Allah bai azabtar da mu da abin da muke faɗawa ai muna cewa Muhammadu kaza ne muna cewa Qur'ani kaza ne muna ɓuya a bayan idansa muna zazzagi idan dai Allah nasa da gaske ne me yasa bai mana azaba da abin da muke faɗawa da faɗin Al-Qur'ani suna ɓoyewa a cikin zukatansu abin da ba shi suke bayyana maka ba za su zo gabanka suna faɗin wani abu daban amma a zuciyarsu kafin da suka ɓoye daban da kuma faɗinsa daga cikin waɗanda suka zama sun wato Yahudawa sama'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya da faɗinsa da ya ce min allazina hadu daga cikin Yahudawa ya harin kuna kalima amma wazi yi
ila kauna yi fi jini wani kala mujiyan maka dara hulka kuwa a taka da wurin mummi nuna yawan mabadarin yi
hakika alkur'ani ya faɗa yana mai bayyana abin da ubangiji ta fara kwata laika jira shi da kuma abin da mummune sai kudin ci a ranar a yanar yakin badar yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake alƙawarta muku za ku yi nasara akan ɗaya daga cikin ɗaifufin nan guda biyu amma kuna burin ya zama wadda babu ƙaya a cikinta ita za ku kama ba mai ƙayar ba barinjinonin guda biyu sun fito daga maka ɗaya ta Abu Sufyan bin Harbin wanda yake shi sarkin maka fatake ne kawai a cikinta dukiya ce a cikinta za a ɗan bubbuge su a kwaci ɗaya kuma ta Abu Jahil shi kuma da makamai da kayan yaƙi mai yawa a ciki su kuma wannan rundunar mayaƙa ce Allah ya yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai albishara da kuma alƙawarin za su kama ɗaya daga cikin rundunonin biyu kuma za su yi nasara a kanta amma burin sahabbai a zuciyarsu shine su haɗu da waɗancan rundunona ta fatake ba rundunona ta mayaƙa ba wanda ba ƙaya a cikinta dai cikin sauƙi a ɗabubbuke su a kwaci wata wadduna anna ghayra zati shaghalat kullahu Qur'ani ya bayyana abin da ke cikin zukatan sahabbun ba tare da sun faɗa ba yana daga cikin wannan faɗin ubangiji tabaraka wataala
innaka bainatal mustaqim
haƙiƙa mun san maka wayanda suke maka izgil ya rasulullahi
wala ma nazar basharin nabi sallallahu alaihi wasallam bidalika aqamu da annallahu qamu iyyahu
yayin da wannan aya ta sauka shugaba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya ba su albishir cewa Allah tabaraka wataala ya isan masa masu izgil gare shi
wa kana al mustahzi'un nafaran bi makkah
su wayannan mustahzi'un da Allah faɗa cikin wannan aya wayansu gungun mutane ne a Makka suke in kasance suna kore mutane game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna cutar da shi da kalmomi iri iri su dinga faɗa mutane cewa akwai wani yanan sunansa Muhammadu yana faɗa kaza yana faɗa kaza kar ku saurare shi saboda yana da saɓin hankali ne ba zai da yake ba kaza kaza maganganun dai marasa daɗi to sai Allah ya isan masa su kuma gabaki ɗayansu suka halaka da kuma faɗin ubangiji tabaraka ta'ala gare shi Allah zai kiyaye ka gaba ran mutane kafin wannan aya ta sauka sahabbai suna gadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gidansa Allah yana gida amma sahabbai raba duti ake yi yawa da wani da wani kuni masu tsaron gidan annabi haka je ku zara takobi ku kwana kuna gadi gobe a canja wani da wani da wani ku za ku je ku yi gadi jibi a canja wani da wani haka ake yi to wajen ma'aikin Allah yana cikin gidansa yana kiyaman lailinsa sai Allah ya saukar da wannan aya wallahu ya'sibuka minan nas Allah zai tsare ka gaban mutane ba abinda za su yi maka maki Allah sai fito isa da wanda suke gadi a wannan ranar ya kira sunayensu wane 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 duk ku tafi gida Allah ya saukar da aya yanzu shine mai gadi na ba kowa kowa ya tafi daga nan ba kuma gadin maikin Allah cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam kuma haka abin ya afke da Allah ya faɗa tare da yawan waɗanda suka nufi cutar da maikin Allah din da yawan waɗanda suka nufi kashe shi suna da yawa an yi kokari iri-iri din mun sani amma me aka iya masa ƙwarza ne ba a iya maikin Allah musallan sai abin da Allah ya ga dama don ya jarrabe shi ko ya masa imtihani ya bari ya sadu da shi labarai sanannu ne ingantattu ne akan irin haka da yawa waɗanda suka yi kokari wani ma sai ya ware daga shi sai ma'aiki din sallallahu alaihi wasallam ya kawo gare shi amma ya zama ya gaza ba zai iya ba ko ko wanda ya same shi a filin yaki ma'aikin Allah san sai ya ware san da aka je Banu Quraiza ma'aikin Allah ya ware yana shan iska da kashin wata bishiya ba kowa daga shi sai Allah ya kwanta yana bacci haka ya lallabo ya zai zara takobi tsakan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa ya dungure shi ma'aikin Allah ya bude ido kalle shi ga takobi tsara ya ce masa manya mana uka minni yau waye zai tsare ni zai tsare ka abinda ne in maka waye zai hana wanda Allah ya ce Allah shi ne zai tsare hannun sai kama makyarkyata takobin ta sullube ta faɗi ya dinga tsuma kamar an buga masa gangi shi kuma shi Allah ya ɗauki takobin ya riƙe ya ce kai kuma zai tsare ka yanzu sai rarra shi kawai ba abinda za a iya ku wannan suna da yawa wanda za su siya su da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma su gaza Suraka bin Malik lokacin da kafiran Makka suka sa jikuli sannan manzo Allah zai hijira aka yi dinga musu sai da yazo gashi ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam abinda ya rage kawai ya kama shi da baibayi ya dora akan duke kai shi Makka amma Allah ya sa kasa ta danke shi aka yi dinga furwa da kyar sai jibin goshi aka sake shi ma ya koma sai sun kai ga sun cimma ma'aikin Allah din sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka taala saukar da ikon sai tsare shi sallallahu alaihi wasallam ta Allah ya kare mu da kariyarsa barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen da malaman mu da masoyan mu da ƴan uwan mu Allah ya sa mu ga duniya lafiya malaman mu Allah ya saka musu alheri iyayen mu Allah ya saka musu alheri mun ba za mu iya ba Allah ya iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin su Allah ya mana arziki ya rayuwa barka annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan shi kana gurbin gije Allah huwa ci wanda suke mana wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu kuma Allah ya biya na bukatun barka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke dauniya gare mu Allah ya saka musu alheri Allah ya ninka abinda suka rada sa barka annabi sallallahu alaihi wasallam mana da ƴan uwan Allah ya saka musu alheri Allah ya saraki ta tsawar barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon koyi Allah tsare mu kun gode musu shugabanninmu Allah ya riko da hannayen su Allah ya sanya musu adalci فاتحة ليس لها فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الفاتح وابو لك والحاتم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا الفاتح هادي الى صدق المستقيم وعلى ال اللهم صل على سيدنا الفاتح هادي الى صدق المستقيم وعلى ال الله العظيم يا رب بالذات وبالصفات